Sashen Hausa da muryar Amurka ke magana kan mita 25, 31 da kuma 49 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya Far'a FM, Nomad FM da Londoniya, da tashar mu TV Africa akan mita 102.5 zangan FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana jin mu na tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi, yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a voahausa.com ko ku sashenhausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Abdulaziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau Alhamis 29 ga watan Nuwamba na shekarar 2018. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, mu fara da kanun labaran.
Majalisar Dattawan Amurka ta jefa kuri'a jiya Laraba akan yin dokar kawo ƙarshen yakin da Amurka ke yi a Yemen, wanda ƙasar Saudiya ke jagoranta. Shugaban kasar Ukraine Petro Poroshenko yana buƙatar kasashen kawayen rundunar tsaron NATO su tura jirgin ruwa zuwa tekun Azov don su taimakawa kasar su da kuma samar da tsaro a daidan lokacin da kasar ke zaman tankiya da Russia. Jiya Laraba, kamfanin dillancin labaran Associated Press ya bayyana cewa gwamnatin Trump na jefa rayuwar matasa da aka tsare a cibiyoyin 'yan gudun hijira a jihar Texas cikin hadari.
Madalla, to a can birnin Injamena, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na jagorantar wani taro na musamman kan yaki da ayyukan ta'addanci.
Daman cikin lokaci da aka kawo wannan haɗin kai tsakanin Najeriya, Chad, Niger, har da Benin lokacin sun shigo, waɗannan yara masu ta'adda ba inda ba sa shiga.
A Najeriya kuwa, shin wani irin tasiri ƙarin albashi da aka yi wa 'yan sandan Najeriya zai yi?
Su kuma 'yan sanda za su iya kokarin su ga cewa sun bai mara da kunya, su yi abin da ake bukata da gare su. Yanzu kalubalen ya koma kansu.
Bayan haka muna tafe da shirin lafiyar uwar jiki da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana, amma duk sai bayan kun gama shirin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Majalisar Dattawan Amurka ta jefa kuri'a a jiya Laraba akan yin dokar kawo ƙarshen yakin da Amurka ke yi a Yemen, wanda ƙasar Saudiya ke jagoranta. 'Yan majalisa 63 ne suka goyi bayan matakin 27, kuma ba su amince ba. Kuri'ar da aka jefa yawanci wata alama ce ga gwamnatin ƙasar, saboda shugabannin jam'iyyar Republican ba su nuna alamun sun yi na'am da matakin ba. Wannan kuri'ar da suka jefa wata hujja ce da ke nuna barakar da ke tsakanin fadar White House da 'yan majalisar dokokin Amurka game da ƙasar Saudiya, duk da cewa manyan jam'iyyar shugaba Donald Trump a fannin tsaron ƙasar su biyu sun gabatar da muhimman bayanai gaban majalisar dattawan. Kusan watanni biyu bayan da aka kashe wani ɗan jaridar ƙasar Saudiya mai kakarar Yariman masarautar ƙasar a ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke Turkiyya, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da sakataren tsaron ƙasar Jim Mattis sun yi kira akan kula da tsohuwar dangantaka da ta ƙudda-ƙudda ke tsakanin Saudiya da Amurka, ciki har da gundumar da Amurka ke badawa a yakin da Saudiya ke jagoranta a Yemen. Wani lamarin na daban, wasu harhare ta samu ta dakaru da Saudiya ke jagoranta suka kai akan mayakan Houthi sun haɗu da makaman da aka sayo daga Amurka. Harharen sun yi sanadiyar mutuwar dubban fararen hular Yemen, kuma sun lalata asibitoci tare da wasu unguwanni. Shugaban ƙasar Ukraine Petro Poroshenko yana buƙatar ƙasashen ƙawayen rundunar tsaron NATO su tura jirgin ruwa zuwa tekun Azov don su taimakawa ƙasar su da kuma samar da tsaro a daidai lokacin da ƙasar ke zama tankiya da Russia. An wallafa kalaman da Poroshenko ya yi a jaridar ƙasar Jamus mai suna Bild yau Alhamis. Haka kuma yau Alhamis, shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya faɗi cewa zai yiwa ya zama mai shiga tsakanin akan batun Russia da Ukraine. Erdogan ya yi magana ta waya da shugabannin daga ɓangarori biyu, ya kuma ce zai ci gaba da tattaunawa akan batun da shugaban Russia Vladimir Putin da kuma shugaban Amurka Donald Trump a taron kolin G20 da za a yi a ƙasar Argentina. Mai magana da yawun Kremlin Dmitry Peskov ya ce Putin da Trump za su yi nasu taron ranar Asabar don su tattauna akan dangantakar da ke tsakanin kasashensu da kuma rikice-rikicen da ke faruwa a yankunan da kuma batun janye sojoji. Labaran da kuke sauraro daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Laraba, kamfanin dillacin labaran Associated Press ya bayyana cewa gwamnatin Trump na jefa rayuwar matasa da aka tsare a cibiyoyin ƴan gudun hijira a jihar Texas cikin hadari. Ta hana tilastawa ma'aikatan lafiya wajen hoton yatsun hannu da hukumar FBI ke yi, sannan kuma jami'an kula da lafiyar kwakwalwa ba su yawa ba. Ta hanyar wani bincike da aka rubuto daga ma'aikatan lafiya da kula da jama'a, kamfanin na AP ya yi nazarin abubuwa da ke faruwa a sansanin da ake cikin hamadar jihar Texas da aka kafa na wani dan lokaci a lokacin da aka bude shi a watan Yuni, amma har yanzu yana bude kuma yana ci gaba da fadada. Yanzu yawan matasan da ke cikin sa ya haura daga 330 zuwa fiye da 2300. Binciken na AP ya gano cewar karuwar da aka samu a sansani ya janyo matsaloli masu zafi, ciki har da karuwar kudaden kula da sansani da ya wuce abinda gwamnatin za ta bayyana, kuma ta yiwa hakan ya sa a tatsa dala miliyan 4.30 daga masu biyan harajin kasar. Galibin matasa da ke tsare da su cibiyoyin ba a ce ga laifinsu ba, amma tsallaken iyakar Amurka ba bisa ka'ida da ya saba dokar kasar wani dan majalisar dokoki Amurka ya buƙaci shugaba Trump ya tada batun tsarin kabilun musulmai da China ke yi idan ya haɗu da shugaba China Xi Jinping cikin wannan satin. Dan majalisar Christopher Smith, shugaban kwamitin kyautata dangantakan tsakanin China da Amurka tare da Senator Marco Rubio, duk sun gabatar da kudurori a gaban kwamitin da suka buƙaci a gaggauta kawo ƙarshen cin zarafin da ake ma musulmai ƴan kabilar Yuhai da ke yamma da lardin Jinping. Ta ba da gudumawa matuƙa wajen kisan ƴan kabilar Yugais, Kazakhs da ƙananan kabilu wanda suke cewar an kawo ƙarshen ta'addancin. Wani da aka taɓa tsarewa ya bayyana yadda ake ma musulmai da aka tsare, ana tura su a ƙaryata addinin Islama da kuma barin addini da suka yi ga mafi rinjaye.
A gaida Hadiza Kyari, labarin da ku saurara daga sashen Hausa na Muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Kuma sai rahotanninmu, kuma za mu soma ne daga jamhuriyar Chad, inda yanzu haka shugabannin kasashen yankin tafkin Chad suka hallara a birnin Ndamena don taron yini daya inda za su duba yadda za a shayo kan matsalar sabbin hare-hare da kungiyar Boko Haram ke kaddamarwa a kasashen yankin. Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da cikakken rahoton.
Wata sanarwa da kakakin fadar gwamnatin Najeriya Mr. Femi Adesina ya sanya wa hannu ta ce shugaban kasa Muhammadu Buhari zai haɗu da shugabannin kasashen Chad, Kamaru da Niger, kuma an gayyaci shugaban kasar Benin da ita ma ke da dakaru a rundunar kasashen yankin tafkin Chadin, sai kuma shugaban jamhuriyar Afrika ta tsakiya don tattauna yadda za a sake shirin tunkarar hare-hare na mayakan Boko Haram da ke ƙara ta'azzara a baya-bayan nan. A cewar ɗan masanin fika Alhaji Baba Ba'aba da ke zama tsohon babban sakataren hukumar raya tafkin Chadin, wannan taro ya zo daidai lokacin da ya dace.
Daman tun lokaci da aka kawo wannan haɗin kai tsakanin Najeriya, Chad, Niger har da Benin lokacin sun shigo, waɗannan yara masu ta'adda ba inda ba sa shiga. To sannan akwai inda in ba a haɗa kai ba zai yiwu a samu galaba a kansu ba. To kamar yadda muka samu labari, Chad sun rage mayakansu da ke kan boda saboda matsala da suka samu a cikin gida. To kaga sai an samu shugabanci wanda zai sake kawo dalilin cewa fa duk abin da muke da matsala, ita ma Najeriya ma tana matsala a cikin gida, amma duk da haka ya zama na akwai dai asassun ma'aikata kamar farko in ka tuna akwai lokacin da sojojin Cameroon suka shigo Niger suka shigo Nigeria kafin an samu dan matsala a ciki don su zalla ne suka shigo amma yanzu kamar in sojojin akan hadi ne kasashe uku ko hudu suka shiga kowane kasa suka shiga akwai sahinta to abin da ya shafi border din in ba an hada kai an samu hadin kan sojojin ba ba kasa daya komin karfinta ba za ka iya maganin a wannan ko zuciya din wata kila akwai dan saki a ciki amma ina gani yanzu suka hadu dukan su a shugabannin kasar da shugabannin sojojin Allah ya dada a samu galaba
za a dai tattauna sosai yadda za a kara karfafa rundunar kasashen yankin tafkin Chadin don kawar da wannan sabuwar barazana na mayakan Boko Haram a kasashen Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Hassan Maina Kaina yanzu kuma sai mu leka Najeriya inda ake ci gaba da tsokaci kan ƙara albashin da aka yi wa ƴan sanda to shin wani irin tasiri wannan ƙara albashi zai yi ga rahoton wakilinmu Salih Shehu Ashaka
biyo bayan batun kyautata albashin ƴan sanda da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada umarni rundunar ta ce za ta zage dantse kan aikin tsaron rayuka da dukiyoyin al'umma na ziyarci kwatar rundunar ƴan sandan inda na zanta da mai ba babban subetan shawara kan hulɗa da manema labaru Bala Ibrahim kan batun kyautata albashin
yayin da kace ka dauki mutum aiki ka bashi horo na musamman ka bashi makami ka ce je kare jama'a wani lokaci yana banki yaga a shiga da kuɗi miliyoyi a fita da miliyoyin kuɗi amma shi abinda ake bashi bai taka karaya kariya ba kuma wani lokaci abin nan ma ba za a bashi akan lokaci ba to ya shiga cikin wani hali na takaici
me za ku ce ga su ɗan sandan inda wasu suke ganin cewa ba sa yin abin da ya dace ko kuma a ce sun gaza
wannan abin da aka yi wa ƴan sanda abin ayaba ne su kuma ƴan sanda za su iya kokarin su ga cewa sun bai mara da kunya su yi abin da ake bukata da gare su yanzu kalubalen ya koma kansu tunda an kyautata muku kuma dole ku kyautata aikin ku ta yadda ƴan Najeriya za su yaba
yanda za a jira a ga lokacin da wannan ƙarin albashi zai fara aiki daidai lokacin da sauran ma'aikata ke jiran tsammanin fara aiwatar da sabon mafi karancin albashin naira 30,000 in za a tuna wasu jami'an ƴan sandan na kokawa kan yadda hatta allowance na aiki a yankuna masu hatsari da ya shafi yaki da Boko Haram ba sa samuwa
allowance kam tun watan daya daga Yobe zuwa Borno dukkan mu ba wanda ya samu naira daya akwai waɗanda muna tare da su wata uku ma ba a ziyarta albashi ba wata hudu ga iyalai ga wannan ka zo operation kana zanne da yunwa kana tunanin ya zaka biya wa ƴaƴanka bukatun su ga kuma kana wajen operation ta wanne daya zaka
in dai ƙarin albashin zai iya inganta rayuwar ƴan sandan za a jira a ga tasirin hakan ne ta hanyar daina ganin karɓar na goro da yawancin jami'an 'yan sandan kan yi a tituna. Salih Shehu Ashaka, murya Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Salih Shehu Ashaka daga Abuja, Nigeria. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar Shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar tamowa ko yunwa ko kuma rashin wadatar abinci mai gina jiki ana kamuwa da cutar ne sakamakon fama da annobar yunwa ko rashin cin abinci mai gina jiki tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja likita barka da warhaka
barkamu da warhaka
ko zaka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar tamowa wato yunwa wanda a turanci ake kira malnutrition
tamowa tana faruwa ne idan mutum jiki bai samu sinadaran abincin da ya kamata ya samu ba wannan ko zai iya yiwuwa saboda ko ba a ci abincin bane ko kuma an ci abincin amma kuma babu sinadaran da jikin ke bukata ko kuma a'a an ci abincin kuma da sinadaran to amma wata illa ta hana jiki ya amfani da wannan sinadaran wannan shi yake jawo sai ya kasance mutun ya yanka ne sai yunwa ta shiga wato tamuwa
idan mutun ya ci abinci koda mai gina jiki ne me yake hana shi amfani a jikin dan adam
da bukatar in fara cewar mafi yawancin tamuwa da yunwa da ake gani tana faruwa ne saboda babu abincin wanda suke samun matsalar tamuwa saboda jiki bai amfani da wannan sinadarai ba basu da yawa ɗan kadan ne matuka to su kuma waɗannan suna da wasu cututtuka ne wanda ke hana jikin ya amfani da shi yawanci a asibiti ake gane cewa to wannan cutar ita take hanawa misali akwai abin da ake cewa malabsorption syndrome wani hali ne da jiki yake shiga wanda gashi abincin ya je ɗan hanji to amma ɗan hanjin suna da wasu matsaloli wanda ba sa iya su zuke waɗannan sinadarai na abinci su kai shi cikin jiki wani lokaci kuma an zuke abincin to amma saboda wasu cututtukan ne wanda su kuma suke kawo amfani da waɗannan sinadaran fiye da yadda mutum ke iya ci sai ya kasance an samu tamuwa
likita cutar yunwa tana da alamomi ne
tana da alamomi da bukatar a fahimci cewa yara sun fi samun wannan matsala amma tana iya faruwa a manya dan ganshi kamar abin da ya faru a wasu shekaru a Somalia kamar abin da ke faruwa a wuraren da suka samu kansu a cikin yaki kamar yanzu irin wajen su Yemen dinnan da ake samun matsaloli to zaka ga har manya ma sun samu wannan ciwo na tamowa amma mafi yawanci tafi addabar yara ana magana cewa kusan kashi ɗaya daga cikin uku na yara da suka mutu a duniya akwai yunwa tare da su ita ce ko dai asalin ciwon ko kuma ita ce ta kawo ciwon da ya kawo mutuwar ya tsananta
mutum jikinsa ya yanka ne da kai magana a baya akwai wani alama da take nuna cewa lalle wannan yaro ko kuma babba yana fama da cutar yunwa
abubuwan da ake dubawa na ɗaya nauyin yaro zai kasance bai kai yadda ya kamata ba idan yunwa ta dan lokaci ce idan ko ta dauki tsawon lokaci to zai kasance tsawon shi ma ya kasance bai kai yadda ya kamata ya zama ba saboda haka za a ga yaron ya zama dan karami dan gajere kuma ba nauyi duk wannan alamu ne na yunwa akan ga alamu idan ta yi tsanani misali gashin yaron sai ya rinka yin ruwan gwal haka ko yellow yellow sannan bashi da karfi zai iya zubewa wasu akan iya samun kumburin jiki idan misali tamuwar irin ta kwashakwace zaka ga yaran ba sa cikin farin ciki ko da yaushe cikin kuka ba sa wasa yadda ya kamata a ce yaro yana yi sannan zaka ga fatar su ta zama da kajata kamar bargo haka zaka ga tana ta mice haka da sauransu saboda haka akwai alamomi da dama amma waɗannan su ne alamomin farko da ake gani
to cutar yunwa ko kuma tamuwa tsawon wani lokaci take ɗauka kafin ta bayyana a jikin yaro ko kuma babba
to babu wani takamaimai tsawon lokaci saboda abubuwa da dama abu na farko shine ya danganta ga a lokacin da ta samu yaron da can jikin lafiyar shi lau yana da isasshen abinci har ya aje wani misali a ma'adana to kin ga wannan zai kasance zai ɗau tsawon lokaci saboda sai ya gama amfani da jikin da ke ma'adanin shi kafin ya fara amfani da na maiko fat kenan da sauran protein da ke jikin shi kafin ya fara yankwanewa to amma idan dama tun farko bai ma sami isasshen abincin ba da kenan za ta nuna cikin ɗan ƙanƙanin lokaci saboda haka lokacin da ta kama mutum din ya danganta da da ya lafiyar shi yake kafin ciwon ya faru misali a ce yaron da yake ya sha nonon uwa misali har zuwa wata shida kuma har a wata shidan nan babu matsala ya samu isasshen nono yana girma babu wani matsala to inda bayan wata shida zuwa wata bakwai dinnan wata matsala da za ta iya kawo tamuwa ta shiga sai ki ga alamun ba su bayyana ba watakila sai bayan wata takwas saboda da can yana da abin da yake ya adana to amma misali a ce yaron dama tunda aka haife shi misali bai samu isasshen nono ba sai tamuwa ta fara shiga kafin ma a ce lokacin da za a fara bashi wani abinci akwai waɗanda misali suna zaman lafiya sai wata matsala ta zo ko irin annoba ta ruwa ya ci gari ko yaki ya kori mutane to za ki ga da can lafiyar su lau amma yanzu tamuwa ta shiga sai ki ga tsawon su ya kai daidai yadda ya kamata amma nauyin su ya sauka saboda alamar tamuwa ta dan wani lokaci ne da ya shigo yanzu ba abin da ya dade ba.
To likita yaya ake jinyar yaro da yake fama da cutar yunwa?
Ya danganta ga tsanancin wannan ciwo. Akwai wanda za a ce bata ta'azzara ba, kuma za a iya dan ganin shi a asibiti a bada shawarwarin da ya kamata da yanayin abincin da zai za a rinka yi masa a sallami iyaye su tafi. To amma akwai wanda ta tsananta yadda idan yaro ya zo dole a kwantar da shi. Idan aka kwantar da shi din nan kuma akwai abubuwan da a wannan lokacin suna iya kawo barazana ga rayuwar shi. A lokacin abinda likitoci za su fara kokarin yi kenan, ai maganin waɗannan matsalolin za su kawo barazana ga rayuwa, sannan za a fara bashi abinci, sannan a tsara musu yanayin abinci da za su rinka amfani da shi bayan an sallame su asibiti, kuma a rinka ce musu zo daga lokaci zuwa lokaci ana ganin su.
Yara 'yan shekara nawa ne cutar tafi kamawa?
Yaran da suke shekara 5 abinda ya kasa cutar tafi illa a gare su, kuma saboda su ne za ki ga ba su da yadda za su yi, kuma idan wata annoba ta taso ko ta misali tashin gari ko yaki ko wasu fitintunu, yawanci ta fi shafa su.
To likita, ana iya warkewa daga cutar yunwa? Misali in yaro ya sha fama da ita yakan zo kuma ya warke in an dace?
Ana warkewa, amma mafi yawanci waɗanda warkewan nan take ba ta barin wani matsala nan gaba su ne waɗanda aka ɗauki mataki cikin wata, misali a ce wata 20 na farko na rayuwa, saboda a lokacin kwakwalwa ke girma. Yawancin su idan har ba dau mataki ba basu warke ba zuwa wannan lokacin, kuma tamu wannan ta fara tun suna kanana, to zai iya ko bayan da sun warke daga wannan yunwar wasu matsalolin zai bi su har tsawon rayuwa. Waɗanda misali tamu ta kama su bayan waɗannan shekaru, misali a ce sai bayan shekara 4 ko shekara 5 ta kama su, idan aka yi musu magani cikin dan lokaci waɗannan yawanci za su warke, kuma ba su da wata matsala nan gaba da za ta zama wata babban matsala.
Akwai wani wayar da kai da malaman lafiya suke yi a asibiti wa mata kan yadda za su ciyar da yaransu abinci domin gujewa kamuwa da cutar tamuwa ko kuma cutar yunwa?
To matakin farko na idan za ana son a yi maganin tamuwan nan, to kasance tun kafin mace ta samu juna biyu ya kasance tana samu tana da isasshen abinci a jikinta, sannan bayan ta samu juna biyu ne ya kasance tana cin abinci mai gina jiki kuma tana da isasshen abincin a jikinta, sannan bayan haihuwa ya kasance a yi kokarin shayar da jaririn nan nonon uwa musamman a wata 6 farko na rayuwa, sannan bayan wannan wata 6 sai a fara sa mai abinci cika da zai fara ci, ya kasance kuma an guji irin yayan da muke yi na al'ada wanda dare daya a cire yaro daga nono, shi kuma ba abinci yake ci ba. Da yawa daga cikin yara sukan samu tamuwa saboda wannan dalili. Abin da ya kamata shi yayi din nan ya kasance abu ne da zai dauki tsawon lokaci. Misali yaro yana shan nono sau 10 a rana, sai a rage kasance sau 8, sai a kara mai abinci da zai ci dan wannan da zai wancan bambanci. Bayan ya saba sai a kuma ragewa sai ya koma kamar sau 7 ko sau 6, sai a ƙara yanayin abincin shi har ta kai ga idan shi ma yana buƙatar yana shan nonon ne ba wai dan yana buƙata ba kawai dan sha'awa, to a wannan lokaci za a iya tsaye da shi. Amma ya kasance yaro baya cin abinci kuma an raba shi da nono dare da, to wannan yaro yana cikin hatsarin samuwar tamuwa. So idan aka wannan za a dan samu saukin tamuwa. Sannan cututtuka da suke addaba yara musamman waɗanda ake alluran rigakafin nan, ya kasance an tabbatar da ana yin rigakafin nan, sannan ya kasance tsaftar abinci, saboda gudawa tana daga cikin dalilin da yake sawa a samu tamuwa. A gudawa zai kasance yan hanjin ba sa daukar abincin da aka ci din ya kasance an zuke shi ya shiga cikin jiki yayi amfani, saboda haka idan aka kyautata tsaftar abinci da ta yanayin wurin zama, to sai kasance an samu saukin cututtuka, saboda yawancin cututtuka ana yaro yana yin yawan cuta zai kasance abincin ma baya iya cin shi, kuma sai kasance tamuwa ta shiga. To idan aka da waɗannan matakai insha Allah za a samu saukin tamuwa. Sannan siyasance gujewa annoba ta irin rigingimu da yaki da sauransu wanda zai sa mutane su tashi daga wurinsu su bar gonakin su su bar sana'arsu da zai kawo yunwa. Idan aka yi maganin wannan to zai rage annobar tamuwa a ƙasa. Wuraren da suke an san cewa wannan wuri yana da hatsarin samun kamar ambaliyar ruwa, ya kamata a dauki matakai saboda shi ma zai jefa wannan al'umma cikin irin waɗannan matsaloli.
Masu sauraron mu kada da ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma kai tsaye za mu je ga tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan yace dan Allah ina so likita ya yi mini ƙarin bayani wai me ke kawo cin ruwa na yatsun kafa, ma'ana sai kaga yatsun mu mutum yana yankewa ta ƙasa har yana raɗaɗi daga Alhaji Mele Yusufari jihar Yobe ta likita gare ka
Bahaushe ya kira abincin ruwa yayi kyau haka saboda yawanci zaka ga idan mutum ya sa takalmi tsakankanin yatsun suka gumi wurin ya zama yana da danshi sai ya kasance wasu ƙwayoyin cuta za su girma a wurin ba sa girma idan wurin a bushe yake ya kasance kafin ka sa takalmin ka sai ka goge wurin ka tabbatar cewa ya bushe ko kuma a sa takalmi wanda bai matse ba wanda ba zai kawo zufa ba ko kuma ya kasance an sa takalmi budadde wanda iska za ta shiga tsakankanin yatsun to zai hana su waɗannan ƙwayoyin cuta da su girma a wurin saboda haka ga wanda suke da wannan cin ruwa yana da kyau ko sun yi wanka ko alwala ko wani dalili da yasa aka taba ruwa to a sa hankici ko irin tissue paper da ake sawa a tsana wurin ya zama ya bushe akwai magunguna da ake amfani da su a asibiti ya zuwa yadda za a taimaka masa da magani da kuma shawarwarin da ya kamata ya bi dan ya guje su
duka abin da zamu iya dauka kenan a shirinmu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri wato
Dr. Lawan Musa Tahir
ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya
har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogo mu anan yana cewa karfe 10 na safe da minti 26 wato karfe 4 da minti 26 a jamhuriyar Niger Nigeria Kamaru da Chad yanzu kuma ga shirin ga ciki kadan daga cikin ra'ayin da kuka aika mana
Kwanmu na farko a yau ya fito daga Safiyanu Gumel Zangon Daura inda yace Assalamu alaikum BOA daukacin al'umman Najeriya muna jinjina ga shugaba Buhari kan rage kudaden jam da WAEC da NECO Allah ya saka wa shugaba Buhari da alkhairi sai wasikar mu ta gaba ta fito daga Fatima Sade Said Daura inda take cewa Hakika ziyarar da shugaba Buhari ya kai a jihar Borno sakamakon harin da aka kai wa dakarun Najeriya yayi daidai. Ganin haka zai ƙara musu ƙwarin gwiwa na ci gaba da aikin su. Muna fata za a riƙa kyautata musu wajen haƙoƙin su. Sai sakonmu na gaba ya fito daga Shu'aibu Diamond Gidan Madi da Arabiyu Muhammad Gidan Madi daga jihar Sokoto inda suke cewa Hakika sanarwar gwamnatin tarayya na rage yawan kudaden da ake biya na kammala sakandare wato NECO da JAMB na share fagen shiga jami'a wannan lamari abin yabawa ne kwarai da gaske sai wasikar mu ta gaba ta fito daga Baffa Haruna Bajoga garkuwar kungiyar muryar talakawa inda yake cewa tabbas muna goyen bayan kudirin shugaba Buhari na dawo da kwararrun likitoci kasar mu wadanda suka fantsama a kasashen waje don yin aiki da fatan za su gane cewa kowa ya bar gida gida ya bar shi
madalla yanzu kuma ga labarai a takaice
Majalisar Dattawan Amurka ta jefa kuri'a jiya Laraba akan yin dokar kawo ƙarshen yakin da Amurka ke yi a Yemen wanda ƙasar Saudiya ke jagoranta. Yan majalisa 63 ne suka goyi bayan matakin 37 kuma ba su amince ba. Kuri'ar da aka jefa yawanci wata alama ce ga gwamnatin ƙasar saboda shugabannin jam'iyyar Republican ba su nuna alamun sun yi na'am da matakin ba. Wannan kuri'ar da suka jefa wata hujja ce da ke nuna barkar da ke tsakanin fadar White House da 'yan majalisar dokokin Amurka game da ƙasar Saudiya duk da cewa manyan jami'an shugaba Donald Trump a fannin tsaron ƙasa su biyu sun gabatar da muhimman bayanai gaban majalisar dattawan. Shugaban ƙasar Ukraine Petro Poroshenko yana buƙatar ƙasashen ƙawayen rundunar tsaron NATO su tura jirgin ruwa zuwa tekun Azov don su taimaka wa ƙasarsu da kuma samar da tsaro a daidai lokacin da ƙasar ke zaman tankiya da Russia.
Da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirinmu na karfe 9:30 na dare dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni inda zamu bude layukan mu ku kira ku bayyana muna ra'ayinku wace irin gudunmuwa hukumomi da jama'a ya kamata su bayar wajen ganin an tallafa a mata wajen neman ilimi yanzu a madadin Hadiza Kari da ta yi gabatar da shirin da kuma Julie Grisham da ta hada shirin da ba da umarni sai injiniya namu Mr. Dan ne naku Abdul Aziz Adili Tiro ke cewa mu ne lafiya
gobe muryar